على النبي واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين بايعك يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. ايام مشن جيا wato mun tsaya karshen aya ta 21 a cikin wannan sura mai albarka, suratu Yusuf. Yau kuma biyu ga Ramadan shekara 1418 zamu tashi aya ta 22 insha Allah. To kafin nan sai wani ya rubuto tambaya, yayi kuma yayi magiya cewa dan Allah a ansa masa, wai ya ji BBC London sun ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai hana aiwa ya mace kaciya ba. To wai shin wannan maganar gaskiya ne? Gaskiya ne. Akwai hadisi da ke cikin Imam al-Bukhari ya rawaito shi cikin al-Adabul Mufrad, wanda yake nuna halaccin yi wa mace kaciya kamar yadda ake wa namiji. Sai dai tsarin da ake bi wajen namiji daban, na mace daban, kamar yadda su masu idan suka sani. Amma ta dai a dai bata haramta ba, abin yana nan a matsayin ja'izi. In an yi babu laifi, in ba a yi ba babu laifi. Hadisi na nan cikin Al-Adabul Mufrad na Imam al-Bukhari, wanda kila wani lokaci na gaba ma karanto shi ku ji shi, kowa ya je da hadisin yace. Yau kuma zamu tashi farkon aya ta 22. Allah madaukake ce mai.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa lamma ra'aytahu atainahu وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
ولما بلغ أشده يعني عند النبي يوسف عليه السلام يكي متين جرمانتا آتيناه حكما وعلما سيمك باتي حكمتي مك باتي كما إلمي وتو سيمك تورسي أمتين النبي مك سوكر دواعي أدريتي دكما شريعة زي أيكي ديتا وانن يابالني لما بلغ أشده. Malamai sun yi saɓani wajen menene ashud, idan aka yi balagal insanu ashuddahu, waɗansu sai shekara 21, waɗansu sai shekaru 33, waɗansu sai shekaru 40. A fayyace dai a cikin Alƙur'ani babu wani abin da ya bayyana cewa ga wani adadin shekaru wanda in mutum ya kai shi ne za a ce balaga ashuddahu. Abin da ake izina da shi idan mutum ya kai ƙarfi ta fuskar gangan jiki, kuma ya kai ƙarfi ta fuskar tunani, to za a ce balaga ashuddahu. Kuma wannan matsayin ne wanda in mutum ya kai wato ake ba shi dukiyarsa. Ma'ana idan mutum ya mutu, mahaifinsa ya mutu, ya bar gado aka raba aka ba shi kuma ga shi yaro ƙarami, to za a kula da dukiyarsa har ya zuwa lokacin da zai kai ashud. Da Allah ce wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashudda, har sai mutum ya kai ashuddahu, wato sai ya kai girmansa ta fuskar hankali da kuma jiki. To wannan girma ta fuskar hankali da jiki da ya zo a wannan aya wadda take magana akan marayu, shi Allah ya fassara a cikin suratul nisa da ya ce wabtalul yatama hatta iza balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwala, ma'ana ku jarrabi yara marayu, ba za ku ba su dukiyoyinsu ba hatta iza balagun nikaha, har sai sun balaga. Bayan sun balaga kuma sharafi na biyu, fa in anastum minhum rushdan, idan kun hararo cewa suna da natsuwa, suna da hankali, suna da basira, ba su da wawanci ko dolanci, fadfa'u ilayhim amwala, to a wannan lokaci sai a ba su dukiyoyinsu. Don haka a nan gurin walamma balaga ashuddahu, sai ka ce yayin da ya samu kamala ta fuskar gangan jiki da kuma ta hankali, aka yi za a hukuma wa ilma, sai muka ba shi ilimi, muka ba shi kuma hukunci. Allah ce wa kadhalika najzil muhsinin, kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wani bawa wanda yake da mutunci da yake da ayyuka. Na'am. Wa ma'awalan kullati huwa fi
khayrin ma'a'an
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. matar ubangidansa wanda ya soyu shi a matsayin bawa a kasuwa ya kawo shi gida, yace da ita akrimi maswahu, ki kula da shi a sa'an yanfa'ana, mai yiwuwa nan gaba ya amfane mu, aw nattakhidahu walada, ko ma mulke shi a matsayin ɗa. Ita wannan matar da aka ɗora mata nauyin kulawa da Annabi Yusuf alaihi salam, rawadatu an nafsi, wato sai ta bukace shi, sai ta yi da'awarsa, ta nemi a aikata fasikanci da ita. Sai yaudare ki ta ja shi cikin gida, wa ghallaqat al-abwaab, ta kulle dukkan ƙofofi. Waɗansu malaman suka ce wato gida ne mai ƙofofi da yawa, kun sai da gidan sarauta yake, in an wuce wannan sauro sai a rufe, in an wuce wannan sauro sai a rufe, har zuwa ta kai shi inda babu kowa sai shi, sai ita sai Ubangijin da ya halicce su. Ghallaqat al-abwaab, ta kulle ƙofofi gaba ɗaya. Sai ta ce da shi hayy talak, ko hi talak, dukkansu dai ma'anarsu ɗaya. Hayy talak ma'ana ka kusanto, ma'ana ka matso, kamar tana mata kai cewa zai aikata fasikanci da ita. Annabi Allah Yusuf kana sai ce ma'azallah, ina neman tsarin Ubangiji, ina neman tsarin Ubangiji, in auka cikin abin da yake sabo ne gare ni, innahu rabbi ahsana matwaya, innahu lallai shi rabbi, Ubangiji na ne ahsana matwaya, wanda ya kyautata makomata, ya kyautata mazaunina, innahu la yuflihu adh-dhalimun, yadda al'amari yake azzalimai ba za su rabauta ba. To wannan jumla ta cewa innahu rabbi ahsana matwaya ta iya ɗaukan ma'ana guda biyu. Ma'anan farko innahu, ya zanto damiri na komawa zuwa ga Allah, tunda ya ce ma'azallahi, sai ya zanto innahu adh-dhamir ya'udu ila Allah, lallai shi Allah ta'ala rabbi shi ne mahaliccina mai kuma jibintan lamarina. Ahsana matwaya, ya kyautata mazaunina, shi ya kaddara mun kasancewa a wannan gida cikin walwala da jin daɗi, bayan abin da nake karo da shi na hasadar ƴan uwana. Ya iya ɗaukan ma'ana ta biyu, ya zanto innahu, yana maganar mijin wannan matar Ubangidansa kenan. Innahu lallai shi wannan bawan Allah rabbi, Ubangidana ne shi, shi ya sayo ne, shi ya kawo ni nan gurin, ni bawan nake a matsayinsa. Akrimi wa akrama matwaya, ya kyautata matsayina, dan lokacin da ahsana matwaya, ya kyautata matsayina, dan lokacin da ya kawo ni sai da ya gargaɗe ki, yace akrimi matwahu, ata an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. To mutumin da ya mun wannan karamsu, sai zanto kuma na saka masa da wannan, ai ban kyauta ba. To kaga ayar tana ɗaukan wancan ma'anar, tana ɗaukan wannan. To ga ka'ida ta malaman tafsiri, yayin da aya ta ɗauki ma'ana sama da ɗaya, to super beauty, ko dai zanto ma'anonin nan guda biyu kishiyoyin juna ne, wannan na warware wannan. To a irin wannan hali dole ne ka yi bincike ta fuskar ilimi, ka gane wata magana ta mai rinjaye, don ka maishe ta ita ce ma'anar aya, ka rushe ɗayar. Amma idan ma'anoni guda biyu suka zanto dukkansu ba sa faɗa da juna, wannan ma'anar mai kyau ce, wannan ma mai kyau ce, to kana ɗaukan ayar, kana ɗaukan dukkan ma'anonin guda biyu nan take, ta ɗauki wacce ma'anar, ta ɗauki wacce ma'anar. Yanzu nan ma'anonin guda biyu akwai cinkaro da juna tsakaninsu, ba cinkaro da juna tsakaninsu. Kamar malamai ne da suke fassara ihdinas siratal mustaqim, sun ce menene siratal mustaqim, sai waɗansu ce Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad shine siratal mustaqim, sai waɗansu ce al-islam, sai waɗansu ce al-qur'an, sai waɗansu ce Allah ta'ala huwa siratul mustaqim. To waɗannan ma'anonin kishiyoyin juna ne? Ba za su zama kishiyoyin juna ba. Duk da wanda ka fassara ayar ta yi, kuma fassara ayar da dukansu shi ne ya fi nuna kamala a cikin ma'anar ayar gaba ɗaya. Domin siratul mustaqim ba ya yi wata ga wanda yake musulunci, musulunci ba ya yi wata da Qur'ani, ba ka iya fahimtar Qur'ani sai da bayanin wanda aka turo da Qur'ani shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka gaba ɗaya su ne siratul mustaqim. To wannan shi ne ka'ida, yayin da duk aka samu ma'ana biyu uku hudu a aya, ana ɗaukan wannan aya ta ƙunshi dukkan ma'anonin, matukar ba su zama kishiyoyin juna ba, matukar ba sa warware juna. Da haka a nan gurin innahu rabbi ahsana matwaya, Ubangiji ya girmama matsayinsa, tunda ya kaddara masa zuwa wannan wuri aka ba shi karamci, ga shi ba ɗan gari ba, ga shi bawa. Innahu rabbi ahsana matwaya, ya ɗauka Ubangidansa da ya so shi, ya kyautata da matsayinsa, sai ya ce da matarsa akrimi matwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Yace kuma innahu la yuflihu adh-dhalimun, adh-dhalimai ba sa rabota a wajen Allah ta'ala. Allah ya tsare. Sai ta
wala qad hammat bihi عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
ولقد همت به حقيقة كان فاتئ النبي يوسف عليه السلام بتأوى بك بأيك تفاسقنك ديك وهم بها النبي يوسف عليه السلام يا قولتيك أتكن زوتيا لولا أن رأى برهان ربه بعدين ياذا برهان من قبنجيز السبا معنى أبين دكو يهانا تأيك تقول نفرنا قنم برهان من قبنجيز السبا الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء mun kaddara hakan ne domin mu kautar daga su wato duka wani abu mummuna wanda bai dace ba wanda ya iya zargin mutum akan sa dan mu kautar masa shi wal fahasha domin ko mu kautar da al fahasha daga bangaren sai annabi yusuf innahu min ibadil mukhlasin lalle fi annabi yusuf alaihi salam yana cikin bayin al mukhlasina ta tattu wanda aka tace su aka tsarkake su ba za su aikata wani abu wanda bai dace ba dangane da abin da zai fi ubangijin su karkashin wannan aya akwai ruwayoyi daban-daban da malaman tafsiri suke kawowa waɗansu ruwayoyin zuwa ga waɗansu sahabbai kamar zuwa ga Abdullahi ibn Abbas kamar zuwa ga Ali ibn Abi Talib waɗansu kuma zuwa waɗansu cikin tabi'ai kamar zuwa ga Hasan al-Basri kamar zuwa ga Sa'id ibn Jubayr Qatada kamar zuwa ga Mujahid da sauransu su Muhammad bin Sirin da sauran dai malamai cikin sahabbai ko tabi'ai ake kawo wata kisa da ake jinginawa zuwa gare su an gane ku daga cikin irin kissar sai ce wala kada hammat bihi wa hamma biha ita ta kaunaci ya aikata alfaza da ita wa hamma biha shi ma ya so haka sai su fassara ta haka har kuma su kare karfi cewa ai har ya kai ga ya kwanta kusa da ita ko ya cire tufafinsa ko ya cire mata tufafi laula an ra'a burhan rabbihi ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba sai kuma su fassara burhanin ubangiji din nan cewa shi ne sai ya ga hoto ko mutum-mutumin babansa Yaqub yana cewa kai Yusuf karka yi kata alfasha ko kuma su ce a'a sai ga mala'ika Jibril ya gani ko kuma su ce a'a wani hannu ya gani yana yi masa haka cewa karka yi aikata wannan abu karka yi aikata wannan abu dukkan waɗannan ruwayoyi da ake ruwaitowa da waɗansu makamantan wannan gaba ɗayansu ba su tabbata ba ta fuskar riwaya ba su tabbata ba ta fuskar diraya sun saba ma hakikanin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma an cika su tab a cikin littafin tafsiri zaka same su cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari zaka samu wadansu cikin ibnu kathir zaka samu wadansu cikin bagawi zaka samu wadansu cikin littafin ad-durr al-mansur da tafsir al-ma'thur na imam as-suyuti amma sukan kawo su ne ta fuskar riwaya madogaro su in suka kawo maka magana suka ce haddathana wani qala haddathana fulan qala haddathana fulan an ibn abbas qala kaza su suna ganin sun warkar yanzu aiki ya rage naka ka bi diddigin mazajen nan da aka ambata cewa su ne suka ruwaito daga wani wani daga wani har annabi ya ce kaza ko abdullahi ibn abbas ya ce kaza ka karanta tarihin su ka gane shin suna cikin wanda ake karban labarin su dan ta yadda ko ba ta cikin wanda ake karban labarin su dan ka watsa da gangan malamai sun kawo haka su riga sun san cewa akwai ka'idoji da aka je da aka ajiye na ilmul hadisi na ilmul jarh wa ta'dil akwai ka'ida na mutlaqul hadis wanda su ne za su baka hasken tantance wannan riwaya ta inganta ko bata inganta ba an fahimta ku to da haka waɗannan ruwayoyi gaba ɗayan su ba su inganta ba ta fuskar riwaya kashi biyu ne imma waɗanda suke ruwayoyi ne na ƙarya tabbas na biyu kuma imma waɗanda sun inganta zuwa ga wanda aka jingina ma sahabi ko tabi'i sai dai kuma suna cikin Isra'iliyat kuma Isra'iliyat din irin wanda ba a taɓa hujjar su da ta ce fasara a nan gurin wala kada hammat bihi ita wannan mata ta nufate ta akan ya aikata alfasha da ita ta yi niyyar haka ta zartar da haka a cikin zuciya irin zartaswar da ba da baya wa hamma biha to shi kuma nan sai ka suka shi biyu ko dai zanto ma'anar hamma biha shi ya kaunace ta a zuci amma kaunarsa ta zuci kauna ce wadda take da lizzami na takawa wanda ba a iya zartar da ita dan takawa ta da baibaye ta an fahimta ko dan da ka'ida ka iya san abu a zuci ko da na alfata ne baka aikata shi ba ya zanto kuma ka samu lada a wajen Allah dan da shi ne ake jarraba bayi din yanzu mai azumi zai yi ni da azumi, ga kifiwa ga yunwa, kana cikin rana wajen karfe uku ko karfe hudu kana tsananin jin kifiwa, zuciyarka na so amma ka kyale shi. Yanzu san da zuciyarka take game da ruwa a yin da ke cikin azumi sai ta zanto laifi da za a baka zunubi a kai? Ba za ta zama laifi. San da zuciyarka take game da abinci da rana kana sha'awar shi, kana haɗe yawo amma baka ci ba saboda jin tsoron Ubangiji, wannan ƙaunar da kaiwa abinci ka so ka ci amma takawa ta hana ka ci, sai ta sa a baka laifi wajen Allah? Ladama ba a baka. To irin wannan hamun ne Annabi Yusuf ne, ita kuma hamunta daban, irin wanda ta ɗauki mataki ta zarce dole sai a yi, ka dai na shi daban, na ta daban. Wannan hamun wa haza hamun la khilafun baina ammiha wa ammi Yusuf alayhi salam. Ina fatan kun fahimta. Zai kara wayar maka da kai idan ka duba hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat indahu hasanatan kamilatan. Aikin barna sai niyyari a zuci, daga baya sai ta kawa da jin tsoron Allah ya sa ka fata ga son zuci, amma ta kawa ta murkushe shi. Annabi ce za a rubuta maka cikakken lada a wajen Allah ta'ala. To irin wannan hamun ne Yusuf ke da shi, yana taunarta amma akwai ta kawar da ta fi karfin ya ansa bukatar ta ko ya ansa bukatar karan kansa, shi ne walaka da hamma bihi ko hamma biha. Amma ita hamma dinta hamma ne wanda yake hamma tasmim, zuciya ta makance dole sai ta zartar. Wannan kuma za ka iya fahimtar haka karkashin hadisin Abu Bakra wanda Annabi ta yi yake cewa izalta kal musulmani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul dinna, idan musulmi guda biyu suka haɗu ta kubban su za su yaƙi juna, wanda aka kace da wanda yake sanda suna cikin wuta. Sai sahabbai suka ce hadha al qatil fa ma bal al maqtul, man yadda shi mai kisa ya ji wuta, amma shi wanda aka kace ko me laifin sa? Sai Annabi ya ce li annahu kana harisan ala qatl sahibi, saboda ya riga ya faɗaitu ya zartar sai ya kace dan uwansa, dama ce bai samu ba. Wannan zartas wanda ya sai ya kace dan uwansa ya rasa dama, duk da haka saboda munin nufinsa sai an ba su zubi, zanubin kuma shi ne ya ci da wuta. To wannan sai ba ka damar ka gane a ce shi kansa alhammu ko alqasdu alqalbi yana da maratib. Alhammu yana da martaba daban-daban ko? Akwai martaba ta farko wadda take ta kure, mutum ya riga ya ɗauki mataki dole sai ya yi. To ko bai yi wannan abin ba saboda ya kasa yi, to akwai zunubi a kansa. Akwai martaba ta ƙasa wadda take ka so abin a zuci amma baka ce sai ka yi ba, zuciyarka ba ta ansa bukatar ba, dan ta kawa ta da bai ta, wannan sai ka fasa. To irin wannan a sakamakon fasawa kana da lada, wancan ko ka ko daga baya baka samu damar yi ba, akwai zunubi a kanka. Ina fatan kun fahimta. To wannan fassarar farko kenan, wa amma biha. Waɗansu malamai suka ce a wa amma biha laula an ra'a burhan rabbi, kamar da kuka sani laula wato abin nan ne harkun jina'in ne li wujud ko laula an ra'a burhan rabbi, wato ba dan ya ga burhanin ubangijinsa ba, wa amma biha da shi ma ya kaunace ta, ganin burhani ya hana ya kaunace ta kenan. To wannan kenan a ma'anar wannan ta biyu yana nuna gaba ɗaya niyyar zucin ma babu ita, amma menene ya hana wannan niyyar zucin? Ru'yatu burhan rabbi, wato ganin burhanin ubangijinsa kenan. Wannan ita ma ma'ana ce ta biyu mai kyau a larabci. Da haka waɗannan ma'anoni guda biyu su ne suke nuna wato dacewar aya, ba sauran ma'anonin ba da za a ce wa amma biha shi ma ya so ta har ya cire wandonsa ko ya kwanta kusa da ita ko ya yi kaza ya yi kaza, duk sharhi wanda bai da ko cikin gama garin mutane yau aka danganta wannan an ci mutuncinsa, wallahi tana annabin Allah. Amma sai ka samu malaman tafsiri waɗansu suna ta faɗa ai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza, wanda wannan bai dace da mukamin annabawa ba. Dan mu tantance abin, dukkan wanda yake da alaka da kissar ya bazantar da Annabi Yusuf cewa bai yi nufin ya aikata fasikanci da ita ba, ita ce ta nufa ta ne. Dukkan wanda yake da alaka da kissar, yanzu waye jarumawan kissar gaba daya? Annabi Yusuf alaihi salam, ita matar kanta wanda suke kiranta da suna Zulaikha, duk cewa wannan suna ne ba Qur'ani ko hadisi ba Isra'iliya ce, amma mu ba ta shi aro Zulaikha. To da kuma wa mijinta shi Al-Aziz ko? Da kuma wa matan cikin gari da kansu? Da kuma wa shahidun min ahliha? Da kuma wa Ubangiji Ta'ala da kuma wa Iblis, waɗannan su ne suke da alaƙa da kissa. Annabi Yusuf ita kanta Zulaikha da mijinta da wani mai shaida da bayaninsu zai zo nan gaba, wa shaida shahidun min aliha, da sauran matan cikin gari da bayaninsu zai zo nan gaba, kuma da Ubangiji Ta'ala wanda shi ne ya kaddara faruwar abubuwa bisa ga hikimarsa, sai kuma Iblis wanda shi kuma aikinsa ya ga aiwatar da ɓarnar. To dukkan waɗannan sun shaida cewa ɓarnar ba ta faru ba. Shaidarta ita da kanta za ta zo nan gaba, ta ce wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sa, haƙiƙa na nufafe ki aikata alfasha da ni na buƙace ki, fasta'sa, amma sai ya ƙi, sai ya cije, sai ya ƙi an sa buƙata ta. Yanzu wannan shaida ta ce da kanta, an fahimta ku? To ka zama samun shaida su kenan. To daga yana muka samun shaida, wa shahidu shahidun min aliha in kana kamisuhu kullu min qublin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana kamisuhu kullu min dubirin fa sadaqat azwa karti. To kaga wannan mai shaida ya ce in an gani gari Yusuf ta yaje ta gaba, to gaskiya take shi Yusuf shi ne ya nufashe ta. In rigarsa ta yaje ta baya fa, to ita ce ba ta da gaskiya, amma shi mai gaskiya ne. Da aka bincika ko bai aka gani, sai a gari gaskiya ta yaje ta baya ba ta yaje ta gaba. Kaga wannan mai shaidar shi ma ya abinda ne. An gane ku? Ubangiji Ta'ala kuma ya riga ya nuna cewa shi mai kulawa ne da bayansa, zai tsarkake bayansa, don ya ce laula an ra'a qur'an rabbihi kadhalika linasrifa anhu su'a. Allah ya ce mun kautar masa da dukkan wani asu mummunan abu, wal fahasha, da dukkan wata alfasha, da ya kusance ta za a kautar masa da wannan. Sannan ya ce innahu min ibadina al-mukhlasin, ai shi yana cikin bayi waɗanda suke wankakku, waɗanda ba su taɓa shiga cikin wannan dattin da ake jingina masa ba. Kafin mu karanta sauran shaidar da za ta fi kowace tasiri ita ce shaidar Iblis. Kun san saboda mai tun da shi dai abokin adawar annabawa da zikin mummune, to in yi ba da shaida ba ka yi laifi ba shi kenan kuwa. To Iblis da kansa ya ba da shaida, amma kuma baki iskin baɗin da malamai suke wajen kawo shaidar Iblis zai ba su mamaki. Suna kafa hujja ne da faɗin Allah Ta'ala innahu min ibadina al-mukhlasin, lallai shi Annabi Yusuf yana cikin bayinmu katattu warkakku waɗanda ba su cikin dattin. To shi Iblis a can wani wuri ya sha alwaji ya rantsuwa ya ce sai ya halakar da bani Adam gaba ɗaya. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, sai ce me illa ibadata minhum al-mukhlasin, sai na halakar da bayinka gaba ɗaya in ba bayinka ba waɗanda suke keɓantattu, wanda Annabi Yusuf kuma yana ne yana cikin su. Shaida ce daga Iblis cewa ba zai iya tasiri ga Annabi Yusuf ba. Kaga ya riga ya kubuta. Shi ne Fakhruddin Razi ke cewa ya ku masu kawo wannan riwaya ta ƙarya kuna jingina ma Annabin Allah, ku ce ya kusanci kaza, ya yi kaza, ya yi kaza. In bayin Allah ne ku, to ku karɓi shaidar da Allah ya yi game da Annabi Yusuf. Dan ya ce linasrifa anhu su'a wal fahsha, in kuma ku bayan shaidan ne, yan tawagarsa ne, to ku karɓi shaidar shaidan. Shi kansa ya ce Annabi Yusuf ya fi ƙarfinsa. Ya ce amma mai yiwuwa ku faɗa mun abinda kawarimi ya faɗa, kwa iya cewa ku da ɗaliban shaidan ne, amma sai ku kai wani mataki na ilimin da shaidan sai dai koya daga wajen ku. To in kuka ce haka, to sai mu kyale. Kamar yadda kawarimi ke cewa wa kuntum ru'an min jindi iblisa فارتقت بي الحال حتى صار ابليس من جندي ولو مات قبلي كنت اوثن قبله وكنت اوثن بعده طرائق كر الذي يحسنها بعدي ديك سا وي جدا طالبين شيطان دي اما سي سامو ني متاكي ني علمي حتى سي دا شيطان يزن تو طالبين سا يتي دا اتي شيطان زي متو ني ان رايو ابايانسا دا نا كيكرو ايوكم فنن دي كي كاسا كيكرو يتي تو سي دا ان كولا wannan jami'an to sai ku. A takaice dai ya bayin Allah mu gane cewa annabawan Allah wato sarkakku ne, annabawan Allah masumai ne. Abinda da aka jingina wa Annabi Yusuf alaihi salam wato bai tabbata ba gare shi. Saboda haka Allah ya ce linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin, kuma saurin kisa zai fayyace mana hakafi. Sai tim
وَأَلْفَيَا
tun da ya ce ma'azallahi ta san kenan ba zai amsa bukatarsa ba, sai ta nufashi shi kuma sai fito a guje, da ta fito da ya tsawo a guje sai ta biyo shi. Lokacin da zai zo daidai kofar farko inda ta bi kofofin da ta rirrife, sai kuma ga mijinta a wajen. Shine Allah ya ce wattafaqa al-baba, sai suka yi rigen zuwa inda kofa take. Annabi Yusuf na so ya gudu, ita kuma tana son dole sai ta kamo shi da ƙarfi. Wa qaddatta mithahu min duburin, ta danki rigarta ta baya ta ja. Wa alfa ya sayyida hala dalbab, sai kawai suka ci karo da mijinta na dalbabi a daidai inda kofa take. Kofa ta buɗe ga kuma mijinta ya zo. Qalat, nan take sai ta so ta kubutar da kanta, sai ta ce ma da za a man arada bi ahlika su'an, ba abin da ya dace na sakamako da za a yi ga wanda ya nufaci iyalinka da mummunan nufi, illa an yusdana, sai dai kawai a kusa shi a kurkuku, hau azabun alim, ko kuma a mata azabun mararri, wato ta faransu da kanta. Ai, wanda ya nufaci iyalinka da alfasha, ba abin da ya kamata a yi masa, illa an yusdana, tsauri shi kawai ya kamata a yi, kowa ya kusa, hau azabun alim, ko kuma a yi mata azabun mararri. To kaga nan gobe ita da kanta ta fara shaida bai aikata alfasha ba, dan ta ce man arada bi ahlika su'an, bata zuba man fa'ala bi ahlika su'an, bai aikata wai. Wannan ma wata shaida ne daga wajen take da irada ce kawai, wannan irada kuma ta zuci bai aikata ba. To shine abin da ta faɗa kina, illa an yuzan, kuma duk da haka har yanzu tana nuna akwai kauna ta tare da ta ce a kashe shi, amma ta ce an yuzan a kulle shi, kuma daga baya za ta zuci lallafi a fito da shi kina. أو عذاب أليم كوهي مستطيع عذاب مرد كوهي نمفع
وعلن يراودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلنا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
Ita yanzu ta gabatar da kara ne a kotun mijinta, ta ce Annabi Yusuf ne ya nufashe ta, yanzu kuma shi sai ya kare kansa kenan ko? Kawai sai Annabi Yusuf alayhi salam ya ce hiya rawadatni an nafsi, ita ce ta nufashe ni da karan kanta, ita ce ta awa ta cewa a haifi ta alfasha da ita. To wannan ya yi da'awa, wannan ma ya zace kuma ba haka bane ba. Ga ka'ida dama albayyinatu ala man al-mudda'i wal yaminu ala man ankara, ita yanzu ita ce mai kara ta ce ga abin da yi, shi kuma ya kore ya ce bai yi ba, yanzu dole ba abin da za a bukata sai shaida. An gane ku? Da yace hiya rawadatni an nafsi, ita ce ta nufashe ni ba ni ba, yanzu nan gurin dole sai shaida ya zo kafin ya fayyace mana mai gaskiya. Wa shahida shahidun min ahliha, sai ga wani mai shaida ya zo min ahliha, daga cikin dangin ita matar, daga cikin yan uwan ita matar. To wannan ma malaman tafsiri, wadansu ce wani tsoho ne ya zo da farin gemu, wadansu ce a'a wai jariri ne, aka kawo shi, wannan magana cewa jariri ne, akwai hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad, wadansu ce kaza, ubangiji ya ce wa shahida shahidun min ahliha, yanzu ba lalle bane sai mun fayyace tsoho ne yaro ne mai shaida dai ya ba da shaida. An gane ku? Kuma wancan hadisi na cikin musnad na Imam Ahmad, duk da ban samu daman bin a ingancinsa ba, diddiginsa da mu gane cewa ingantacce ne, in ya inganta shike na ahuta, amma sun nafsu bil hushai, domin ba a kiran shaida suna shaida sai ya kai shekarun da zai ansa sunan shi shaida ne. Jariri dan shaida, mun yadda a ce ya yi magana, magana daban kuma shaida daban, domin shaida ma'anar zaribin alal kalam. Ina fatan kun fahimta. Ala kulli halin wa shahida shahidun min ahliha, sai wani mai shaida cikin danginta ya yi shaida, ya ce ga yadda ya kamata a yi, in kana kamisuhu qudda min qubulin, idan har ya kasance rigarsa ta yage ne min qubulin daga gaba, to shikenan a irin wannan hali fa sadaqa, ita ce take da gaskiya, wa huwa min alkazibin, shi kuma yana cikin makaryata kenan. Da'awarsa da ta yi cewa ya nufashe ta da alfasha, to ta zama gaskiya kenan. Da awar da ya ce wa ita ce tunan yadda ya zama ba haka bane ba, matukar an riga ta yage ta gaba. Ta kuma ce
wa in kana qamisuhu qudda min dubulin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin.
Wa in kana qamisuhu qudda min dubulin, amma idan rigar sai kasance ta yage daga baya ne, to shikenan fa kadhabat, a irin wannan hali ita ce ta zama makaryaciya, wa huwa min as-sadiqin, shi annabin Allah Yusuf ya kasance kenan cikin masu gaskiya. Yanzu wannan abin da mai shaida ce kenan, yanzu abin da rage sai a duba riga a gani. Waye zai duba riga? Alkali. Waye alkali? Shi mijinta. Yanzu ya kamata ya duba tunda an ja riga an yaga ta. Sai daga wannan ko ta baya dan ya fayyace waye mai gaskiya waye mai ƙarya. Sai mai
ba. Falamma ra'a qamisahu qatta min dubulin qala innahu
sai ku yi duba riga. Falon mara ta yi sahu kudalin duburin, yayin da ya ga rigar annabi Yusuf alaihi salam ta yage ne ta baya, kala sai ya ce innahu min kaidikun, lalle wannan al'amari yana daga cikin kaidinku, yana daga cikin makircinku. Ke ce kika nufafe ki, yanzu kuma kika yi maza kika riga kai kara dan a gane ke ce mai gaskiya. Inna kaidakun na azim, lalle kaidinku da kullakullanku ku mata kullakullan ne mai girman gaske. Kaga wannan wato wannan ke sa kenan a turace su kenan ko? Innahu min kaidikunna, inna kaidakunna azim. Shi yasa wannan suke cewa wai kaidin mata ma ya fi na shaitan. Domin shaitan Allah sai abin nan faqatilu awliya ash-shaytan inna kaida ash-shaytani kana da'ifa, kaidin shaitan mai rauni ne. Da ta kara ya karewa. Amma kaidin mata ku zaka ce innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Kaga wancan da'if wannan azim. Shi ne nake cewa ma azzamal ilahu kaidahunna illa li'annahunna hunna. Yace Ubangiji bai girmama kaidinsa ba sai dan su su ne su. Suna da matsala. Shi yasa ya ce kaidinsu mai girma ne. To Allah ke mu da kaidinsu. Sai ce
Yusufu a'rid 'an hadha wastaghfirni li dhanbika innaka kuntum minal khatiin.
Nan take sai ce Yusuf wato shi miji kenan. Ma'ana yana nufin ya Yusuf, domin nan gurin munada muku rabbi ya har ya an yi hazafin ya ulidai ne. Ya kai Yusuf a'rid 'an hadha, kawar da kai daga wannan abin da ya faru. Ma'ana kar ka sake ambatawa kowa, kai kake da gaskiya kai kyale. To kaga nan gurin wannan shugaban yana da hankali, duk da cewa ba musulmi bane ba, amma yana da hankali dan ci gaba da ya tazantar za a fata sunan wa matarsa. In mutunci matarsa ya lalace, ai shi ma nasi ya tsaya can. Da haka yanzu nan lafiyar Yusuf yake a arzu an haza, ka kawar da kai daga wannan magana, kar ka fadawa kowa, kar ka ce komai a cikin wannan magana. Ma'ana baya son labarin ya yadu, ita kuma sai ya juyo ya ce wattar firi ne zambiki, wato ki nemi gafaran zunubin da kika yi. To shi yasa wadanda suke cewa yanzu a ce maka kafiri bayan gashi ya ce a yi istighfari, ta yo mutanen jahiliya ma ba suna addu'o'i da komai ba, Allah ya ce suna sallah suna addu'a suna haji, amma kuma duk gashi nan ba san musulunci suke ba. Mai yiwa istighfarin ai bai fayyace mana ba, Allah aka nemi ya ce kowa aka nemi ya ce, ya ce dai ka nemi a ya ce maka. Wajen neman wa za a nema ya ce nan da za a gane musulmi ko wanda ba musulmi ba, wanda nan ɗin ko ba a fayyace mana ba. Ya ce wadanda su ne zambiki, ki nemi gafarar zunubinki, innaka kuntum minal khati'in, ke kin kasance kina cikin masu kuskure da ganganci. Wannan bai dace ba abin da kika yi. Wato ya ce wa annabi Yusuf kai rufe bakinka, kar ka sake faɗa kowa wannan magana, ke kuma ke ma ki je ki kame kanki, kar ki sake cewa komai ki yi su yi fari ko a ya ce miki. To daga nan fa
wa alaikum wa sallam madinatin ra'atul aziz tu'awidu fasaha an
duk yadda mijinta ya so kar labari ya dusu da yau, tunda gaji yanzu matan gari ma sun ji labari. Ka san gwargwadon girmanka ko matsayinka, gwargwadon yadda in ka yi abinda bai dace ba labari zai yau. Idan mutum baya da wani matsayi sai ya tabar nasa, ya yi ta'addancin sa ba wanda ya sani, amma ko ya tana da wani matsayi cikin jama'a kai wani abu dinda nan sai ya allura ba za ka ce sai a ce ka ce galba. Shi ne suke cewa wal aibu fil jahil al madmur madmur wa aibu bis sharaf al mashhur mashhur ulama al zafar taqfa min akaratiha wa mithluha fi siwad al ain mashhur. Yake cewa wai aibi in ya tafi jahili wanda boyayye cikin jama'a, to shi ma wannan aibun sai ya boyu da boyuwar mai shi ba ma a sanin ya faru. Amma wa aibu bi sharfil mashhuri mashhur, aibi in ya shafi mutum mai daraja mai mutunci mashhuri, shi ma aibin sai zama mashhuri da taharan mai shi. Yace kula mutum zafari takfa min hakaratiha, ka duba ka ga farki bai taka kara ya kare ba saboda kankancinsa, saboda rashin tasirinsa. Amma wa misluha fi sawadil aini mashhur, amma in kada so ka san tasirin farce sashi a cikin idanka kaga sai ya farda da yawa. To kaga duk yadda suka yi su koyi wannan labari, labari ba zai koyi ba. Dan gaskiya ya da cikin gari shi ne ce wa kana nasutun fil madinati, sai matan cikin gari suka fara yawo da wannan labari, sai suka rinka cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi, yanzu matar sarki, matar babban mutum a gari mai daraja mai kima, ita ce kuma za ta nemi bawan ta, ba ya aikata alfasha da ita. Turawidu fataha an nafsihi qad kadhafaha hubba, lalle soyayya ta lalle bai zuciyarta ne, soyayya ta lalle bai zuciyarta. Inna la maraha fi dalalin mubin, lalle mu muna ganin tana cikin kuskure mabayyani, tana cikin dalal fata mabayyani. In ba haka ba, in ta san abin da take yi, ya za'a ita matar sarki ta nemi bawa, ya za'a matar sarki mai daraja mai kima ta zo ta nemi bawa wanda bai kai ta daraja ba, sai wuce aka yi a kasuwa, suna ganin aibinta, suna ganin bata kyauta ba. Ita ma kuma sai labari ya kai mata, da labari ya kai mata shi kenan za ka ɗauki matakin da ya dace a kansu. Daga nan fa kirinna, yayin da ta rinka jin abinda suke tattaunawa game da ita, almakaru a nan gurin giba din da suke yi da ita, yayin da ta ji labarin makarihinna tattaunawarsu game da ita, suna mata habaiki, suna faɗa mata ba daidai ba dangane da abinda ta yi, arsalat ilayhinna, shi kenan sai ta aika musu goron gayyata, ta ce ai akwai liyafa ta musamman a fada, ana buƙatar matan gari kowacce ta zo, duk wanda ta isa matar wane da wane duk su zo wajen. Wa a'tadna lahunna muttaka'an, ta tanadan musu abin da ake kira muttaka. Muttaka shine mazubi ko wani kwando ko wani kwanon roba da za a ajiye a cika shi da kayan marmari kala-kala, irin dangin kayan marmarin da ke bukata a dauka da wuka a yanka, kamar su mangoro ko kuma tuffa da sauransu, duk ko ina aka jirje gashin fudu ga matasan kai kamar hotel ya fa aka shirya gari. A'tadna lahunna muttaka'an kenan. Wa atat kullu wahidatin minhunna sikkina, ta bai wa kowace wuka ta shan lemo, wuka ta yanka mangoro ko wuka ta yanka tuffa, za a sha apple tun da an zo liyafa ko kowace aka ba ta wuka, ga wuka ga apple a gaban ki, shi ne atar kulla wahidatin minhunna sikkina. Wa qalat, bayan duk sun riga sun shirya, ana cikin walima, ana cikin liyafa, to annabi Yusuf ai bawa ne a wurin, tana da daman ta aike shi kamar yaron gida ne wajen, tana da daman ta aike shi, sai ta sa ya yi ado, sai ta aiko shi kamar zai kawo wani abu ya ajiye cikin matan nan, ta ce ukhruj alayhinna, je ka wurin su, shi bai san wannan da ake toyawa ba, su ma ba su san irin wannan da ake toyawa ba, ita ce kawai san mai ta kulla kan ta. Ukhruj alayhinna, je ka wurin su ga su can, je ka kai musu abu kaza ka ajiye musu. Falamma ra'aynahu, yayin da suka ga annabi Yusuf alayhi salam, akbarnahu, wato sai suka girmama shi a cikin zuciyarsa, a cikin zukatansu, ma'ana suka ga basu ganin mutum irinsa ba, mutum ne da Ubangiji Ta'ala ya ba shi kyau, ya ba shi iya ado, ya ba shi annuri na haske. Akbarnahu, nan da nan wato abu ya bunƙasa a cikin zukatansu na ƙaunar annabi Yusuf alaihi salam. Wa qatta'na aydiyahunna, ana shan mangoro ana ta yanke hannu ba sani, ana ta kallo kowace ta yi da galo tana kallo, ana yanke hannu ربطانا ايديهن وقلنا سيسك لنك سوى حاجة لله تركية بطر وبنجيدي ما هذا بطر ونبا لنقدم بنبا إن هذا إلا ملك كريم أيوة نبا قوة بني فاتي ملائكة ملائكة ما وندي من كاسا بطر ونمدرم ملائكة سيد بم ملائكة سنة جلدي كون تنقدم بستبا جيبا بستبا جنين كون تنقدم إيرم ونبا ذات سيسك سي حاجة لله تركية بطر الله ديكي حلتا أبن جسو ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم suka yi jahannin su dubu su fargaba sannan bayan wannan abu ya riga da ita ta tafi wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma inda yake ita kuma sai ta fito to sai tace ni
wa qadan lil ladin
da su fazali sunnar lazi lumtunna ne fihi wannan shi ne wanda kuka zarge ni game da shi kuka ce imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi kada ka zaba haba shi ne kuka zarge ni game da shi ku yanzu ni ban yanke hannuna ba ko kun yanke naku fazali kullal lazi lumtunna ne fihi wa laqad rawatuhu an nafsi haqiqa na bukace shi da kanka ya zai ba sauran kuma boye sirri dan ya zaba aibi bane dan tafa da haka su duka su ne yasa suka yanke hannu ai inna kullu fi hali to aibi da su kuma yanzu ga magana wani boye boye wala tadrawatuhu an nafsihi fasata hakika na bukace shi ya bani daman aikata alfasha amma fasata sai ya kasance yaki sai ya kasance ya fiji ya sanya katan da karfi tsakanin na da sai kuma ta sha alwaki ta ce ni ولئن لم يفعل ما امرك فتي والله ان بيت با يا ايكت ابند نكي امرت سدتي ليسجمن والله في ان كل جاكم ولا يكون من الساجرين كما تي يا كنتي cikin magaskanta yanzu wannan shela take fa a titi kaga ka hawo cikin wajen kaunar shi shela take a titi duk ma abin da zai faru ya faru yanzu duk wannan abin da kai na baya ka manta da alƙalin shi da aka yi dukkan ta da ba su kai kara ta cewa buka ce ta amma tun da su kowa ya sani kuma kowa ya shiga cikin sanki yanzu lokaci ne da ya takara ke saboda haka ba wani magana koyewa wala in lam yaf'al ma amuruhu la yuzlamanna wa la yakuna min as-sagirin to daga nan sai Allah ya
yi wa ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa la
قال سيدنا النبي يوسف عليه السلام يا رب يا أبنجدينا السجن أحب إلي كركو شيني أبنك ونا أولينا مما يدعونني إليه سمد أبنك سكيكرانا زوى غليتنا الفاشا na kuma ce ma aje a sana kurkuku ba ta gani na bana ganin suna riga na huta in tsira da imani na in tsira da zakawata wa illa tasrif anni kai da kunna ya Allah in har baka kautar da kaidin su ba da makincin su gare ni ba in baka kautar da shi gabari na ba asbu ilayhinna to mai yiwa zan karkata zuwa gare su wa kun min aljahilin sakamakon haka in kasance cikin jahilai ma'ana cikin masu aikata sabo yanzu roƙon ubangiji yake yi yasa duk ta kawar ka dinsu tsoron Allahnka sai kuma ka fice zuwa ga Ubangiji amma in ba haka ba za ka yi labari ba karka ta yi kai ta kawa ne ba komai ai ina da imani ina da tsoron Allah annabi Allah ne yake cewa asjudu ahabbu ilayya gara ma aka shi kurkuku duk dan ya koyi musu asjudu ahabbu ilayya bi ma da unani ilayya kuma ya kara da dinjinawa wa illa tasrif anni kai da hunna ya Allah matakar baka kawo agaji ba فاستجاب له ربه فأبنجدي يأنت متى الدعاء فطرف عنه كيدهن يكوتر دا كيد سود دا غريتي يا نبي يوسف عليه السلام innahu lallahi Allah ta'ala huwa as-sami'u shine mai ji da dukkan wadansu al'amura al-alim shine masani ga dukkan wadansu halaye to daga nan fa ya dole fari a gari ya fata masar kirai tun da ma shi tun farko shi yasa yana annabi Yusuf magana yace Yusuf a arzan haka baya da labari ya to amma da labari ya riga ya yanzu yake da karfin sa ya sai an murkushe labarin ya daina yaduwa sai suka zauna a majalisa suka yi shawara cewa yanzu dai dukkan dalilai sun riga sun bayyana annabi Yusuf shi ke da gaskiya to idan ko yana yawo duk lokacin da mutane suka danki za su tuno da wannan kissar su ai bata gidan sarki su ai bata matar sarki ka ai bata gidan kowa ma a gare mafi kyau a koye annabi Yusuf a kurkuku ba wai dan yayi laifi ba sai dan kawai ya kasance labarin ya mutu tsawon waɗansu shekaru in labarin ya wuce ya fito daga baya shi da Allah sai sun mabada da hun sannan al'amari ya bayyana ga su mazauna garin min ba'di ma ra'u al-ayati bayan sun ga ayoyi daban-daban da suke nuna gaskiyar Yusuf alamomi daban-daban da suke nuna gaskiyarsa da cewa matan ne ba su da gaskiya sai suka yanke shawara la yasdunnahu lalle ya kamata su sashi a kurkuku hatta hiyan har zuwa wani lokaci har a manta da wannan labari sannan daga baya a fito da shi wato kenan wannan shine manufarsu ubangiji ya kaddara haka ya zanto an ta'addara annabi Yusuf ta biyo ta bayan wannan manufa ta su an fahimta ku la yasdunnahu hatta hiyan kenan su sai Allah ta
wa la qala la inna qasaya qala
daga cikin dokokin da za mu iya samu karkashin wannan sura ubangiji ta'ala yakan tarbiyyaci bayansa da yake so ya dora musu nauyi su saba da wahala har kafin a turo su kira zuwa ga mutane dai in baka samu horo ba sannan kuma wahala ta zo ta same ka sai ka kasa jurewa shi yasa ba na zamani yanzu misali hukuma za ta sanar cewa ana so a dauki yan sanda ko soja kawai mutane su zo a kirga adadinsu ga mutum kaza sun zo shikenan a ba su kaki a ba su bindiga su tafi yaki ba zai yiwu ba sai an ba su horo na musamman wajen horon nan za a ga wane ya dace wane bai dace ba wane ya dace wane bai dace ba ana zazzagewa a auna tsawo a auna nauyin mutum a auna lafiyar jiki da kazar-kazar har a samu tataccen soja wanda zai iya bayar da ransa wajen bayar da kariya to ubangiji ta'ala yakan tarbiyyaci bayansa annabawa wajen tura musu waɗansu wahalhalu tun kafin turo su manzanni yanzu a nan gurin tun yana yaro gashi an jefa shi rijiya daidai lokacin da yake bukatan gatan mahaifa ya rasa mahaifa aka raba shi tsakaninsu da su aka zo kuma aka mayar da shi bawa aka sayar da shi a kasuwa aka tsince shi game da ke tsintar wata haja a titi aka zo kuma aka zo ta hada shi da mace da irin yadda ta so ta sa shi cikin matsala ubangiji ya kare shi da ya fita daga matsalar tsakaninsa da ubangiji ta so ta sa shi matsalar sarki nan ma Allah ya kare shi duk da haka dai daga ƙarshe kuma gashi an zo an sa shi kurkuku to waɗannan wahalhalun su suke horar da ɗan adam sai ya zanto ƙwararre ta fuskar rayuwa lokacin da zai girma duk mutumin da bai wuce da irin wannan zangon ba a rayuwa sai ka ga ya sha wahala amma ko yaya ka ɗan sha wahala a cikin waɗannan zango matakin karatu kaza rashin mahaifi rashin mahaifiya wani lokaci a tasa samun abinci sau uku a yini sai sau biyu wani lokacin sau ɗaya wani lokacin an samu rigar sallah wani lokacin ba samu ba kafin lokacin da zaka kai mutum a bukace ka bukaci mutane ka riga ka gogo ta fuskar rayuwa amma duk mutumin da ya taso ɗan gata ɗan hajiya sai dai hajiya ta zare ido a gida ta sa alaji yayi kaza hajiya ta zare ido a gida ta sa alaji yayi kaza dan hajiya kenan to lokacin da zai kai shekaru 25-30 ya isa zama mutum amma har yanzu bai zama ba ko kuma lokacin da Allah ya dauki rayuwar mahaifi ko ya dauki rayuwar mahaifi ya sai ya zama sabo fil a cikin mujtama a cikin society bai san kowa ba mutane ba su san shi ba ko bai sai da yake gudanar da rayuwa ba ta kai ba gani ba sai ku rigima
saboda shi dan lele ne tun da ya taso. To ku rinka lura da irin wannan don saboda dan adam ya tarbiyyanci kansa ko tarbiyyanta duk wanda ya dace ya tarbiyyanta. Kaga aka sa shi cikin kurkuku. Lokacin da ya shiga cikin kurkuku Allah ya ce wa dakhala ma'ahu sijna fatayat. Sai ga wadansu samari guda biyu su ma sun shiga kurkuku tare da su, tare da shi. Kana aduhuma ɗaya daga cikin su yace inni arani asiru khamra. Lalle ni ina gani na a cikin mafarki asiru khamra gani ina tatar wato inabi da ake yin giya da shi da sarki. Wa qala al-akhar ɗaya daga cikin su yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Ni ko yadda na ganni a mafarki na ganni ina dauke da khubzan wato gurasa ko biredi fawqa ra'si na dauko farantin sa ka ina tafiya da shi. Ta'kul at-tayr minhu amma ina cikin tafiya da wannan gurasa ko da wannan waina sai ya kasance tsuntsaye suna dara suna cin wani abu daga cikin sa. An gane ku? Suka ce da shi nabina bi ta'wili. Sanar da mu fassaran wannan mafarkin da muka yi. Wanda yana so a fassara masa nasa wannan ba na so a fassara masa nasa. Inna naraka minal muhsinin. Muna ganin kai kana cikin mutane na gari. Yanzu a nan gurin sun shiga da shi kurkuku ba tare da sun san shi annabi ne ba tare da sun san matsayinsa ba. Amma halayyarsu da ya nuna shi ya sa su gane lallai wannan yana da kima sama da ku. In da wanda zai yi adalci da ya ga mutumin da ya fi shi kirki zai ce kai wanda ya fi ni kirki. Kai lallai wancan ta fi ni kirki. Lallai su wani sun fi mu kirki. To wannan shi suka lura da shi. Wannan ya nuna gashi a kurkuku amma har yanzu ba wata alama ta karaya ta tare da shi. Ba wata alama ta cewa ya lalace sai zanto mutum na gari a cikin kurkuku wanda sauran ma suna son su zo su yi koyi da shi. Suka ce da shi nabina bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Mu muna ganin kai kana cikin mutane na gari, don haka ba mu labarin wannan mafarki na mu. Fassara mana me ya kunsa. To shi kuma tunda yana da wani saƙo a cikin zuciyarsa da yanzu shi kaɗai yake rike da shi. Yana son ya yaɗa wannan saƙon amma ga waɗansu mutane sun gabatar da buƙatarsu. Kamata ya yi yari bacci wannan kafin ya ba su buƙatarsu ya isar musu da saƙon. A maimakon ya kawo fasar mafarki kawai sai ya shiga wani labari daban. Me yake da su?
ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.
قال سيدي رسول الله يأتيكما طعام ترزقانه babu wani abinci da zai zo muku turzaqanihi a arzuta ku da shi ku ganshi cikin mafarki illa nabba'tukuma bi ta'wilihi fa ce sai na fassara muku ko na ba ku labarin fassararsa. An gane ko kabla an yaje kuma kafin ya zo muku. Yanzu nan guri yana nuna musu ba wai kai da kai mafarkin kana dauke da gurasa wajen zai na ci ko kai da kai mafarkin ka je kana taso inabi da za a zo a yi giya da shi. Wannan dangin kayan ci ne da kayan sha ba ma waɗannan ababen guda biyu ba, duk wani abin da za ku yi mafarki nan gaba na abinci to ku kawo mun zan iya fassara muku shi. Kaga duk yana son ya ja hankalinsu ne kafin ya fassara musu mafarkinsu don su saki jiki da shi ya isar musu da saƙon da yake son ya isar musu. Ba mafarkin da za ku yi illa na ba'atu kuma bi ta'wilihi fa sai suna ba ku labarin fassaransa kabla an yaje kuma kafin abin ya faru a sarari. Zalikuma mimma allamani rabbi. Kuma kun ga wannan fassara da zan yi muku cikin abin da Allah ya sanar da ni. Yana cikin abin da Allah ya so ni ya yi mun gata ya sanar da ni shi. Ba wai falalanta wace ba, ba a tinkawo yake da kansa ba, yana nuna Ubangiji ne ba shi. An gane ku? Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi. Ni na rabu da addinin waɗansu mutane da ba su yi imani da Allah ba, har yanzu kuma bai bayyana su waye wannan mutanen ba. Kamar an kawo su ne daga wani gari kenan. La yu'minuna billahi ba ta imani da Allah wa hum bil akhirati hum kafirun kuma sun bijire ma ranan karshe. Wato yana nuna zai iya fassara musu mafarkin ba ma wannan barin ma tana da waɗansu mafarkan su kawo. Amma duk da ya fassara fa in ya fassara din abun ba daga gare shi bane daga Allah ne. Me yasa kuma Allah ya sanar da shi wannan abu? Kamar Allah ya masa sakamako ne. Ya bar addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba, ya bar addinin mutanen da suke kafirai, sai Allah ya bashi wannan ilimin. yanzu anan da yana kiransu zuwa ga musulunci cikin ruwan sanyi cikin dabara dan za su gane to tunda Allah ne ya baka wannan falalan mu ma za mu iya nema ki to me kai Allah baka wannan falalan kafin duk su yi wannan tambayar ansar ta zo na bar mutanen da ba su yi imani da Allah ba na bar mutanen da su je kafiri duk da haka bai tsaya a nan gurin ba kila tambaya ta iya zuwa su ce da shi to wannan abin da ka zo da shi kai kaɗai kake da shi ko akwai waɗanda sun gabace ka akan wannan tafarkin to shine aya ta gaba za ta fahimci
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ولكن أكثر الناس لا يشكرون
واتبعت ملة آبائي ga nabar addinin mutanen da basu yi imani da Allah da ranan karshe ba sai nabi addinin abai iyayena sune Ibrahim da Ishaq da Yaqub yadda addinin mu yake yadda aqidar mu take ma kana lana an nushrika billahi min shay bai dace ba gare mu an nusrata billahi min shay mu hada Allah da wani wajen yi masa bauta mu sanya masa kishiya kowanne irin jinsi zalika min fadlillahi alaina wa ala nas kuma wannan falla ce ta ubangiji da ya dora mu kan wannan aqida da samfuri na imani makamancin wannan falla ce ta ubangiji alaina gare mu wa ala nas da kuma sauran mutanen da suka bi mu walakin aktharan nas la ya'lamu la yashkurun sai dai mafiya yawan mutane ba sa godiya ga Allah bisa ga falla makamancin wannan yanzu duk wannan wani sabon labari yake ba su na musulunci dan ya kasance ya ja hankalin su gare shi daga nan fa
ya wa ibai sinni a ma hum tafallun khayrun amillahu wahidun qanna ma ta'budun min أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
يسد سويا صاحبي السجن ya ku abokan zamana cikin kurkuku a arbabun mutafarriquna khairun shin alloli daban-daban kishiyoyin juna mabambanta ta fuskar sunadarin da aka yi su in magunkin da aka yi da itace ko wanda aka yi da duwatsu ko wanda aka yi da azurfa ko da zinari ko wanda ya mayar da tauraro allansa ko wanda ya mayar da wani gunki allansa ko wanda ya mayar da rana ko wata allansa ko wanda ya mayar da mala'ika ko wanda ya mayar da wali ko wanda ya mayar da wani shehi a arbabul mutafarriqun shin yanzu waɗannan alloli mutafarriquna mabambanta juna a karan kawunan su khairun sune mafiya alkhairi da ya kamata abi a yi riko da su a dogara da su amillahul wahidul qahhar ko Allah kadaitacce alqahhar wanda yake mai rinjaye sai Allah mai rinjaye shine abin bi ma ta'buduna min dunihi ba ko wani abin da zaku bautawa wanda ba Allah ba illa asma'an fa sai sunaye sammaitumuha wanda ku ne kuka kirkira su antum wa aba'ukum ku da mahaifanku da suka rigaye ku ma anzala Allahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili ba game da bautar duk wani da zaka bauta wanda ba shi ba mana ubangiji ta'ala bai yadda ba ka fake zuwa ga wani sai gare shi ba in za ka roki arziki wajen wani sai wurin sa ko ka nemi tsari ko kariya daga wurin wani sai wurin sa amma ka kare da wani gunki wanda ka sassaka da kanka ko ka kare da wata itaciya ko da wani wali ko ka kare da wani annabi ko wani mala'ika wannan duk ba su da wannan damar dama ce ta Allah shi kadai abinda duk kuka rada ma suna kuce zai cece ku gobe kiyama zai saku aljanna zai muku kaza ba komai bane illa asma an samaitumuha antum wa abaukum sunaye ne kuka jinkiro ku da kanku ko kuka ba su makamai irin naku ba Allah ne so ka cikin Qur'ani ko hadisi ma anzalallahu biha min sultan ba ta hujja game da wannan inil hukmu illa lillah hukunci a wurin Allah yake shi kadai shi ko Allah tunda hukunci a hannunsa yake shi kadai amara ya riga ya yi umarni Allah ta'budu illa iyyah kada ku kuskura ku bauta wa kowa dukkan mun dangi na bauta illa iyyah sai gare shi kadai zalika dinul qayyim yin haka din shine addini mai kake shine addini mai tsafta walakin aktharan nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su gane wannan ba to wannan a nan gurin ya rufe musu wa'azi da gargadin da yi musu to ko ba lalle bane ba yace kun gamsu ko ba ku gamsu ba Allah la kalle ka jefa mutum kokonto kai mai wa'azi abinda ake so in ka samu wanda ke kan fata yana ganin daidai ne aikin ka na farko ka jefa masa kokonto ka kyale shi bayan kwana biyu kwana uku ko kai ka zo da kanka ko karatunsa ya kai shi ko bincikensa ya kai shi ko wani zo ya karasa aikin da ka faro kai ka wanki sai wani zo ya dauraya tunda ka jefa masa kokonto game da abin da yake yanzu zai sauki kenan ya rabu da wannan abin ya dawo zuwa ga gaskiyar da kake kiransa da ka ga bai mazanta musu cewa kun gamsu ko ba gamsu ba babu wannan sai kuma zai ci gaba kawai da fassara musu mafarkin da suka nema bayan ya musu wannan dogon wa'azi to ina ganin saboda lokaci sai mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jama'a saurara da Allah a saurara tambayoyin kadan ne idan aka ansa shi dukkan wata rashin lafiya irin wadda ka iya hana azumi ulsa ce ko ma wata irin cuta ce iri biyu ne imma ya zanto ya zama mardun muzmin cuta wadda take ta dindindin ba a sa ran warkewarta walalla saboda ba riga an gano maganinta ba ko kuma an yi amma ya kici to irin wannan ana kiransa da suna almardul muzmin cuta ta dindindin wanda yake da cuta ta dindindin ba zai rinka yin azumi ba abinda yake kansa shine ciyarwa saboda ba zai iya ba ko ya tashi amma mutumin da yake cutar da yake dauke da ita ta iya warkewa dan an sha warkewa a irinta to shi yanzu yake fama da ita yana fama da zazzabi yana fama da ciwon kai to wannan sai dai ta azumi gurgudan kwanakin da bai da lafiya idan Allah ya warkar da shi ya rama adadin wannan kwanakin amma babu ciyarwa a kansa wanda ya cire zakka sai ya baiwa iyalansa bisa ga rashin sani idan abin zamanin da ya bayar ya wuce da tsawo to ta riga ta wuce daga yanzu sai ya ci gaba da kyautatawa lokacin da zai ba da kyauta ya ba waɗanda Allah ya ce a ba su wanda iyalansa wanda yake ciyar da su ba su ci amma idan abin a kusa ne yana da dama ya karba ya ba da ita ga miskinai har an yi irin wannan tambayar nan a Imam Malik ko Islamic Center abinda muke cewa shi ne ya halatta mutum ya tambayi haƙƙinsa na zakka a wurin wanda suke masu bayarwa sai dai abinda mutum zai yi ya kauce a kansa wulaƙanci yana da kyau dan kai dan adam kana da kima musamman kai mummuni tun daga hadisin da Abdullahi dan Abbas ne ko Abdullahi dan Umar ya zo ya dafa Ka'aba ya ce duk da girmanki da fallanki mutuncin mummuni ya fi ki to kada irin wannan kima kake da wannan daraja da falala Allah ya yi ka mummuni ai bai kamata ba ka je ka wulakantar da kanka kan wata zakar za a baka wadda ba za ta cire maka talauci ba sauransu amma idan mutum ya je din babu laifi abin da sa muke jin tsoron zuwa saboda kaskanci da zai gamu da shi ko wulakanci da zai gamu da shi to bai kamata mu ne kuma yu'arridu nafsuhu zuwa ga irin wannan abun ba ya bijira da kansa zuwa ga wannan mulakanci
da kuma tsammaki ba ma da tsammaki da shi gaskiya da tsaraci ba ka kai da tsaraci ba ka kai ya ne ku jina
wannan magana ce daga cikin maganganun malamai cewa dole sadaki ya kai rubu dinari abinda bai kai rubu dinari ba ya zama sadaki wannan shine abinda mazhabar malikiya suke kai mazhabar abu hanifa kuma suka ce ashiratu dirahim dirhami 10 imamu ahmad da imamu shafi'i suka ce sadaki komin kankanta sai ya wadatar to wannan ku ce fa dacewa da hadisin da ke cikin sahih muslim har ma da wani hadisin da ke cikin bukhari sadaki ba a iya masa iyaka ta fuskar yawan sa ko kadan din sa ba wajibi bane sai ka rubu dinar
kuma da malamin kan ta shin ya halatta da mutum da ce da kamar dika mai gyara
ya halatta akwai abin da ake kira al-kharf kila abin da zaka ce idan hazina cikin zangar ne sa ba zan iya gane cewa ya kai wasu kibiyar ko menene gurgurdan abin da zan fitar ba to shari'a ta yarda da al-kharf wato shine kirdado akwai kwararru ta fuskar noma wanda in ka an kawo hatsi da mai kaza suka kalle shi za su iya gane cewa wannan in an cace zai kai kwano kaza ko zai kai buhu kaza akwai wanda in sun kalli dabino daga sama suka kalli ƴaƴan dabino na gona suka zagaye su gani za su ce wannan in an sauko da dabinon nan zai kai mudu kaza ko zai kai kwano kaza ko buhu kaza to wannan ana iya amfani da irin wannan kwararru din da suka saba da harkar noma da kuma gane cewa ga yadda al'amura ke gudana in an yi amfani da su za a iya fitar da zakar abu ba lallai sai an sussuke ba in kuma aka sussuke kuma shi ma duk ya halatta ba laifi a kai ba. To wannan ya rinka yin isti'aza lokacin da zai shiga ban ɗaki ko lokacin da duk zai je kama ruwa. Irin kai isti'aza shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kowane al'amari tana tasiri game da kai kanka kiwon lafiyarka da kuma ingantuwar ibadarka akwai lokacin da shaidanu ko aljinu suna fakewa ne a inda ake najasa babu mamaki su fallasa mutum da najasa in baya isti'aza saboda haka ya kamata ya yawaita isti'aza lokacin da zai shiga ban daki abinda zai ce bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan zai kare ka daga dukkan wani shaidan amma sallar da yayi da najisa a jikinsa matukar yana da alwala ya sallarsa najisan tufafi daban da rashin alwala idan mutum yayi sallah sai ya duba jikin tufafin sai ya ga najisa ko kan tabarmar da ya sallah da ita akwai najisa daga baya tuna to ba dole bane mayar da sallah din mustahabi ne in akwai sauran lokaci ka sake mayar da sallah in babu sauran lokaci sallar ka ta riga ta inganta amma wanda ko alwala ce baya da ita yayi sallah aka bisa mantuwa to lokacin da duk ya tuna sai ya rama wannan sallar saboda wannan ba sallah ba alwala ne tattare da shi wallahi ala to dan kai shi kenan me kace to me kace haka wadansu tafsirin suka ce haka wadansu malaman suka ce ba su suka sayar da shi ba domin siyakin aya na nuna wannan matafiya ne waja'a sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha gulam wa sarruhu bi da'a wallahu alima wa sharahu bi samadin bayan wanta bane su wannan wanda suka tsince shi su ne suka sayar da shi wallahu alim sai Allah ya kai mu gode assalamu alaikum.